Baki mai yanka wuya. Yayin da wata kotu a Kano ta bada belin dan majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa da ake tuhuma da kisan kai, wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce ba za ta sabu ba. Hankali ya karkata kan yadda za ta kaya a zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a gudanar a ƙarshen mako. Jama'a assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa, makonni biyu da suka gabata ne 'yan sanda suka kama shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan Najeriya Alhassan Ado Doguwa bisa zargin tara tarzomar zaɓe, ciki har da kisan mutane a garin Tudun Wadar Dan Kandai a jihar Kano. A makon jiya kuma gwamnatin jihar ta Kano ta yi alkawarin cewa za ta gurfanar da dan majalisar wakilan mai neman tazarci a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulkin jihar a gaban kotu, inda har ma aka jiyo kwamishinan shari'ar na jihar Barista Musa Abdullahi Lawan yana shaidawa manema labarai cewa hakika akwai tuhuma akan Alhassan Ado Doguwa dangane da waccan tarzomar. To sai dai kuma a ranar Litinin ta makon jiya, babbar kotun tarayya da ke Kano ta ba da belin shi Alhassan Ado Doguwa, kwana uku bayan da kotun majistire ta Kano ta miƙa shi a jiya a gidan gyara hali gabanin kammala tattara bayanan da suka kamata domin gurfanar da shi a gaban kotu. Wannan ya sa masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da tabbatar da adalci a jihar ta Kano suka soma zargin kwamishinan shari'a na jihar da kafar ungulu ta hanyar jan kafa wajen gabatar da dan majalisar a gaban sabuwar kotu ta gaba. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata na gamayyar kungiyoyin tabbatar da adalci na Kano yana ganin cewa akwai alamun sha'awar gwamnati ko kwamishinan na shari'a na jihar na kariyar wanda ake zargin.
Domin idan ba shi da interest, me zai hana ranar da ita kotun tarayya ta bada belin shi? Me yasa bai ɗaukaka ƙara ba? Domin ita ma wannan kotun masana sun ce ba ta da hurumin abin da ta yi. Sannan abu na biyu, idan an ce kotun majistire da aka je ba ta da hurumi, ita ma wannan kotun da aka zo ta tarayya ba ta da hurumi, me yasa shi kwamishinan shari'a bai tafi kotun da take da hurumi ba? An ba da wannan beli a ranar Litinin, yanzu ana maganar wajen kwana takwas da ba da wannan beli, amma har yanzu babu wani abu da aka yi. Kuma karkamanta dama zargi ya yi ƙarfi a kan cewa za a yi amfani da wani surkulle na shari'a da masana suke kiran shi nole, ma'ana wani sashi ne na kundin tsarin mulki da ya bama shi Attorney General dama ya iya ma cewa ya dakatar da wannan kes ɗin. To wannan abin ya ƙarfafa wannan zargin na cewa akwai alamu na cewa ana shirin za a shashantar da wannan al'amari. Idan abin nan ya ci gaba a haka, wallahi idan aka ci gaba da jan kafa ba a yi abin da ya kamata ba, muka ga mahukunta a matakin tarayya su ma ba su tsoma baki an yi abin da ya kamata ba, ba fa abin da za mu yi fa da ya wuce mu tafi kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Domin wannan abin kisan kai ne, cin zarafin bil'adama ne, a ina ake bankawa mutum wuta a kona mutum sannan kuma a ce an shashantar da maganar?
Shi ma dai tsohon jami'in kwamitin dakile yaduwar kananan makamai a Afirka ta Yamma, Kwamarar Yahaya Shu'aibu Ungugu, cewa yayi biri yayi kama da mutum.
Muna zare ido, muna saurari, muna so mu ga abin da zai faru, domin al'umma abin da yasa kaga ta yi shiru ta gamsu da cewar shari'a za ta yi aikinta. Wannan in har gwamnatin Najeriya ba ta fito karara ta bayyana matsayinta kan wannan al'amari ba, zai zubar da mutuncin ta irin duniya. Shin zargi da ma har yanzu zargi ne, to amma kotu ita za ta baya. To amma matakin farko ma a je kotun ai, shine mataki na farko. Ai ba ma a fara tuna, ba ma a fara zargin ba yanzu ai, saboda ai in ba kai mutum ba ba a zargin sa. So yanzu mu dauka ma shi ai Alhassan Ado Doguwa ba a zargin sa, saboda ba a kai shi kotu ba a halin yanzu, an ba da shi bail, kuma babu wata kotu yanzu da take tuhumar sa da wannan laifin, domin ba a kai shi ba. Saboda haka yanzu ne ake jira a ga shin ana zargin sa ba?
Oh, yanzu ya fita daga zargi kin.
A to ai wa ke zargin sa yanzu? Ai sai ka kai shi kotu ne zaka tabbatar da cewa kana zargin sa, to ba kai shi kotu ba yanzu. an kashe kotu daga baya an ce ba ta da huri mai da sauransu an zakar kuma har yanzu ba wani motsi da aka yi tabbatar abinda su suke fada gwamnati shine suna nan suna kokari su kai shi to sai sun kokari sun kai shi din sannan za a tabbatar da zargin ma
sai dai kuma wakilin mu a Kano yayi ta kokarin tuntubar commissioner na shari'a na Kano barista Musa Lawan Abdullahi a lokuta daban-daban amma ya ki cewa ofan akan zarge-zargen da ake yi masa to amma masanin shari'a barista Audu Bula Mabukarti yayi karin haske kan matsayar shari'ar da belin da aka bayar da kuma halayyar gwamnati da commissioner shari'a kan lamarin
doka ta haramta bada belin wanda ake zargi da hukuncin kisa to amma abin da ya faru a wannan maganar shine cewa su ƴan sanda ko kuma lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gurfanar da doguwa ne a gaban kotun magistrate karkashin abin da ake kira holding charge ita kuma kotun magistrate ba ta da hurumin ta saurari shari'ar kisa amma kuma sai ta tura doguwa gidan kurkuku su kuma lauyoyin doguwa sai suka garzaya babbar kotun tarayya suna da awar cewa daurin da aka yi wa doguwa baya bisa ka'ida ya karye yancin shi na bil adama karkashin babi na 4 na kundin tsarin mulkin Najeriya dalili ko shine ita kotun da take rike da shi ba ta da hurumin rike shi saboda haka rike shin haramtaccen abu ne bayan sun gabatar da abin da ake kira ex parte application wato neman bangare daya ba tare da ita kotu ta saurari bangaren gwamnati ko ƴan sanda ba sai ita kotu sai ta bada belin doguwa bisa hujjar cewa ita kotun magistrate din ba ta da hurumin ta saurari shari'ar da ko kuma tuhumar da ake masa to gaskiya ne cewa ita kotun magistrate ba ta da hurumi a wannan maganar to amma inda gizo ke sakar ita ce cewa ita ma babbar kotun tarayya da ta bada wannan umarnin ita ma ba ta da hurumi kaga kenan idan kai doguwa gaban babbar kotun magistrate haramtaccen abu ne to bada belin shi a babbar kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne to amma akwai hanyoyi biyu zuwa uku da zamu iya gane ko da hadin bakin gwamnatin jihar Kano akai wannan abu ko babu mu ga cewa lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gaggauta zuwa babbar kotun tarayya sun soki wannan beli da aka ba doguwa sun kuma nemi kotu ta dakatar da zartar da shi wannan umarni da ta yi na beli abu na biyu shine ita wannan kotun da ta bada beli ta ce sai sarki mai daraja ta daya da kuma babban ma'aikacin gwamnati ne za su iya zuwa su karbi belin doguwa idan ba da hadin bakin gwamnatin jiha akai wannan abun ba to lalle ne gwamnatin jiha ta gargadi sarakuna baki daya da manyan ma'aikatan gwamnati baki daya cewa kada su je su karbi belin doguwa abu na uku shine to ita gwamnatin jihar ta gaggauta gurfanar da doguwa a gaban babbar kotun jiha wadda take da hurumi idan kuma gwamnatin jihar Kano ta ki yin duka ukun nan ko kuma daya daga cikin ukun nan domin doguwa ya ci gaba da zama a kurkuku to ta tabbata cewa da hadin bakin su ake kokarin sakin shi ko kuma aka sake shi
yanzu haka dai hankali ya karkata kan zaben gwamnoni da ƴan majalisun jihohi da za a gudanar a ranar Asabar inda manazarta lamurin siyasa ke ganin cewa jam'iyyun hamayya na da kwarin gwiwa a jihohin da gwamnonin su za su kammala wa'adin mulki a ranar 29 ga watan Mayu mai zuwa musamman la'akari da yadda ta kaya a zaben shugaban kasa da ya gabata wasu daga cikin jihohin da lamarin ya shafa sun hada da Kano a arewa maso yamma Garibas a arewa maso kudu da Abia a kudu maso gabas sai Filato a arewa ta tsakiya da Ekiti a kudu maso yamma da kuma Taraba a arewa maso gabas wani abin lura kuma shine dukkan gwamnonin arewa maso yamma bakwai in ka ɗebe jihar Zamfara za su kammala wa'adin su ne a wannan karo a arewa maso gabas kuma dukkan gwamnonin shida idan ka ɗebe Taraba suna neman tazarce karo na biyu a ra'ayin mai fashin baki kan lamuran siyasa Baffayo Samanje Maudu da alama zaɓe ne na kowa tashi ta fishe shi
ya danganta ga yadda su mutanen jihar suka gani duk wani gwamna wanda ya aiki wa jiharsa ba zai tsammani zai faɗi ba ko da bai ci shugaban ƙasa ba amma dai ba zai faɗi ba kuma duk wani gwamna da zai zo ya kasance an san shi ya yi aiki wa mutane abin da ya kamata ya yi ya yi za a dawo da shi irin wannan akwai jihohin da a gaskiya zaɓen da aka yi a wurin gaba ɗaya kusan ƴan majalisu su ba su koma ba a wasu guraren kuma za ka samu ɗan majalisa ɗaya ko biyu su suka koma to amma wannan ba zai nuna cewa shi gwamna zai iya faɗuwa ba
anan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Nasiru Adamu Alhikaya, sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.